Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakam kesatuan wannan majlis na uku cikin majalis da muke na tafsirin Al-Qur'ani da jirma a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu Kano. Allah ya kara mana gari sani da albarka da kariya. Yau zamu yau da watan Ramadan hijira ta 1443 zamu tashi aya ta 11 a cikin suratul Rum. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya haska zukatanmu da hasken Al-Qur'ani da babu ilimi da fahimta a cikin sa. Amin. Kamar yadda muka saba zamu amsa tambayoyi da ƴan uwa suka turo. Yau tambaya ɗaya ce, wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya ƙara malam lafiya ya sa a gama lafiya. Amin. Dan Allah malam kuna son ayi mun bayani akan iyakar rauba a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu suna rikita mu da cewa iya din da yake da kafet daban da na masallaci ne rauba, wasu kuma suna cewa ba haka ba. To hadisin rauba kamar yadda yazo a cikin hadisi sahihi shine hadisin Aisha radiyallahu anha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna, tsakanin gidana da minbari na rauda ne daga cikin dausayi ne daga cikin dausayin aljanna. Dausayi abin da ake nufi da shi shine wato ƙasa wadda take mai ni'ima, wadda take mai wadda take da ni'imar danshi da shuke-shuke da bishiyoyi, wanda take daɗin kiwo da daɗin zama saboda ni'imar da ke tare da ita. Kowa yana jin daɗin zama a wajenta, ita ce ma'anar rauba. To malamai suna da ittijahi biyu a wajen ta'didin rauba. Waɗansu suka ce rauba shi ne tsakanin ɗakinsa inda kabarinsa yake, shi ne ɗakin na Aisha da kuma mimbarinsa. To wannan ya taƙaita raubar matuƙa. Waɗansu kuma suka ce a baiti jinsi ne na ɗakunansa, gidajen matarsa sallallahu alaihi wasallam. To wanda yake wannan ya sa ta yi intidadi, ta yi baya har daidai da dakalin Ahlus Suffa, wanda duk ya san yadda masallacin yake kusan a ƙarshen shabbaki, a ƙarshen wannan ƙarfen da ake masa fenti kore, a ƙarshensa akwai ɗan dakali. To wannan shi ne iyakar ɗakunan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To daga nan abin da ya yi muhazaci da inda mimbarin yake, to nan ne rauba. To kuma shi ne aka yi wato aka yi al'amudan da tile, da tile wanda yake fari, aka yi al'amudan wanda yake shi ne ya haddade bigiran rauba. A da ana bambancewa da kalar kafet, lokacin da kafet ɗin masallacin ja ne sai aka yi kafet ɗin iyakar rauda ɗin kore. Wannan shi ne mai tambayar yake ishara gare shi. Amma a bisa koyaushe aka wasa'a ya fi a bisa wannan fahimta ta malamai da suka ce abinda ake nufi da baiti shi ne jinsin ɗakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan wasa'awa ya fi falala, kuma wanda yake kuma yanzu a kan haka kusan ake. Kowa yana ganin in ya shiga daidai nan wajen, wato ya shiga cikin rauda. Amma duk wanda Allah ya ba shi dama ya yi ƙoƙari ya zamanto daga gaba-gaban daidai muhazatin ɗakin Aisha, wanda yake shi ne inda wato kabarin yake na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ɗakin Aisha wanda aka in ka leƙa ta wajen za ka ga wato daidai ɗakin an rufe shi da wani koren kyalle wanda ya kiyaye shi, wanda tsakanin al'amudi na biyu wanda yake shine istiwanatus sarir da istiwanatul wufud shine kusan iyakar ɗakin. Al'amudai wato zai zamanto a sahun farko, al'amudi na farko iyakar shabbakin,
iyakar shabakin ba zai shiga ciki ba to daga al'amudi na farko zuwa al'amudi na biyu to dan wannan wajen to shine in ka dauki imtidadin sa zuwa daidai inda wato mimbarin santan mimbarin yake shi ma santan mimbarin yanzu mimbarin ba a inda yake ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi kudud wato an yi yamma da shi an yi hagu da shi saboda haka sai ka dan kusato sannan zaka zai zamanto ya dace amma saboda ayi tausi'a akan wannan fahimta ta biyu ta malamai cewa ya hada dukkan dakunan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa wannan hatta inda ake kiran sallah inda masu kiran sallah suke tsaye suke hawa suke kiran sallan nan a cikin rauda yake ko a garkashin sa mutun yayi sallah yayi sallah a cikin rauda wallahu ta'ala a'lam amin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين
نعم الله جل وعلا يقول الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله شيني يكي فارر حلتا سنن يداو دئتا يمير دئتا وتباين قشي واتا ثم إليه ترجعون sannan ya zuwa gare shi ne ake mayar da ku domin sakamako da kuma domin sakamako na lada ko na ikuba wanda wannan wato alƙawari ne da narko Allah madaukakin sarki a wannan ayar ya bayyana kansa da wannan sifa domin ruguza shirka wanda ita ce ta sanya mushrikai suke tarayya da wato rundunonin mutanen Farisa har suke yin alwashin cewar ba za a taba cin Farisa da yaki ba Rum ba za ta taba cin Farisa da yaki ba saboda itikazin su da wato iyayen gijin su na ƙarya to kuma addinin musulunci shine addinin da ya ruguza shirka daga asasinta to abinda Allah wannan ɗaya daga cikin maksudin wannan sura shine tabbatar da kadaituwar Allah wanda wannan ya kunshi ruguza addinin shirka shi yasa a wannan surar wato aka ambaci wannan ayar da Allah da kansa yake ambatan kansa da kansa yake farawa da sunan jalala Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fi as-sama'i kayfa yasha da kuma Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba dukkan su ayoyin suna farawa da Allahu Allah shine dan wato tabbatar da tauhidi a cikin zukatan bayin Allah da kuma gina wannan addini akan tauhidi da kuma ruguza shirka da nuna cewar wato wanda ake da'awar allanta tare da Allah da shi ba shi da wani abu daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yake yi to Allah ta'ala ya ce shine ya faru Allah shine yake farar halitta nan yazo da fi'lul mudari' da yake nuna istimrari ba a ce Allahu alladhi bada al-khalq ba duk da yake shi ma yazo kamar yadda yazo a cikin suratul ankabut qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al-khalq thumma Allahu yunshi'u nash'atal akhirah Allah ku tafiya a bayan kasa ku ga yaya Allah ya faru halitta to amma nan sai Allah ya ce Allah shine yake farar halitta saboda nuni ga kan cewar wannan sifa ta Allah ta halitta wato sifa ce wadda take me wadda take a koyaushe haka yake domin Allah kullun cikin halitta yake kullun Allah cikin halitta yake ai gashi nan muna gani kullun Allah a cikin halittar jinsin me yake bani adam kullun zaka ji an yi haihuwa kullun zaka ji an dauki ciki kullun zaka ga dabbobi suna haihuwa kullun zaka ga kaza tana kyankyasar kwai wanda yake matacce baya motsi amma kaga dan tsaki ya fito yana tafiya yana motsi wanda ba a taba yin irin wannan a laboratory ba. To ita sifar halitta tana daga cikin hususiyar allanta, shi yasa Allah madaukakin sarki yake takara da ita. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhi walillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar. Ko sun sanya ma Allah ababan tarayya ne da suka yi halitta kamar halittar Allah, sai halittun suka zamanto sun yi burun-burun a gare su, sun yi kama da juna a gare su, sun kasa gane wanne ne na Allah wanne ne ba na Allah ba, har ya sanya su suka rinka bauta ma wannan Allah. To sai Allah ya ba su ayanta ya ce qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar, ce ne Allah shine mahaliccin dukkan komai, kuma shine wanda yake ubangiji, wanda yake shi kadai kuma mai rinjaye. Kuma Allah madaukakin sarki yace a cikin suratul luqman, hadha khalqullah, wannan shine halittar Allah, fa aruni ma za khalaqa alladhina min duni, ku nuna mun menene abinda waɗanda ba shi ba suka halitta, ka kawo wani abu wanda ba Allah ba ya halitta. Kun ga lokacin da aka yi ya sunan wannan dan marakin joli wanda aka ce an je ba da tsakanin haduwar rago da tinkiya aka haife shi ba, doli ne ko da dal ne ko ba da jin bane ba joli bane ko doli ne. To akai ta tafi cewa gashi science yayi halitta, amma sun san su ba su yi halitta ba, sun san ba halitta suka yi ba, halittar Allah suka dauko suka ce za su yi suma wata halittar su danganta ya zuwa ga kansu. Ko kuma kamar yadda ake yin IVF, a dauko kwan mace a dauko maniyin namiji sai a hada su a cikin kwalba, sai bayan wani lokaci sai a mayar cikin mahaifar uwa ta goyen cikin har ta haihu, inda su ne za su yi halittar, to su haife shi a cikin kwalbar ma, ai sai su haife shi a cikin kwalbar. To shi kansa doli, ai kaga yau yanda ake da bukatar hayayyafa da bukatar nama da yanda ake bukatar wato aita samar da dabbobi, yau da a ce sun samu hanyar da za a samu dabba kamar yanda ake yin indomie da sun sa da akwai masana'anta da za a je a rinka yin doli, ai da ba za su yi wasa ba, da sun yi ta yi. To shi yasa Allah ya yi wannan ta da ya ce hadha khalqullah, wannan shine halittar Allah, fa aruni ma za khalaqa alladhina min duni, ku nuna mun abinda waɗanda ba Allah ba suka halitta. To Allah nan ya ce Allah shine yake halitta, shine yake farar halitta, wato halitta ya fare ta ba daga komai ba, wanda yake shine ainihin faqirus samawati, mai kagen halitta sama da kasa, wato farar halitta ba cewa ya je ya gani an yi ba ya zo ya koya, a'a shi ya fari halittar, shi ya kirkiro halittar kuma ya fare ta ba da da akwai halittar ba. Kamar yadda Allah ya halicci annabi Adam, ba daga cewar da akwai wani halittar wanda daga gare shi aka fitar da annabi Adam ba, a'a shi Allah shi ya fari halittar dan annabi Adam. Haka zalika Allah shi yake farar halittar mu a cikin mahaifa, tunda ba wai a haka babu wani alamar mutum a cikin dugon mani da kwan mace, amma Allah madaukakin sarki idan ya hada su zaka ga in sun hadu kamar kaga zaka ga mani din yana tafiya kamar talubanban makadin kwado, haka zaka ga yana tafiya har babu wani alamar mutum tare da shi. To shine yanda zaka ga Allah yake farar halitta a cikin mahaifar uwa. To sannan kuma ya sake mayar da halitta, ya sake mayar da halittar bayan da ya halitta ya mayar da su. Yaya yake mayar da halitta? Wannan muna gani a yanda Allah madaukakin sarki yake saukar da ruwan sama, kaga ƙasa ta zamanto koriya shar, sannan bayan wani lokaci ƙasa ta kekashe, wannan ciyawar ta koma kekasassa ya zamanto tamkar ba a yi ruwan nan ba, sannan daga an sake wani ruwan sai kaga Allah ya sake fitar da tsirrai. To shine dawo da halittar, shi yasa Allah yake fadan cewa kamar haka ne Allah yake fitar da mu, kamar yanda yake cewa anzala minas samaa'i ma'an fasalat audiyat Allah madaukakin sarki yake cewa wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa ansharna bihi baldatan mayta kadhalika tukhrajun muka saukar da ruwa da gurgudu da iyaka wanda yake na gurgudu fa ansharna bihi baldatan mayta sai muka yayyada kasa wadda take matacciya muka yayya wato muka watsa abubuwa masu rai yace to kadhalika tukhrajun kamar haka ake fito da ku Allahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru as-sahaba فتثير صحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور الله شيني وندي يكي تورو إسكا سي الله مدعوك دقا إسكرنا سي تتاير دا جرججي سي مكورا شي دوا دا كسا ودا تكي كي كسشا سي مرايد دا كسا بايا متوتا يتي تو كذلك النشور كمرحك نيدا تاير دكو تو ونن آية شي wato yanda Allah madaukakin sarki ya tsara yanda yake fitar da tsirrai in an samu ruwan sama Allah ya tsara domin akwai hanya da dama wanda Allah zai azurta mu amma sai Allah ya sanya wannan hanyar domin wata hikima wanda dukkan masu nazari masu hankali masu haske hankali mai haske in suka duba za su ga kan cewa to hakika Allah da yake da kudura akan yin wannan shine yake da kudurar da cewa in an samu a cikin kasa ya fitar da mu bayan mun mutu domin kamar yanda ake ruwan sama in ya sauko sai ya fitar da tsirrai to haka nan in aka hura kaho in Israfil ya hura kaho thumma nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun in aka hura wannan kahon hura na biyu haka zai zamanto kowa wato kamar ran nasa kamar ruwan rayuka ake kamar ruwan arwahu ake kowane rai sai yaje inda kabarin sa yake ya hadu da shi da umarnin Allah sai ya tsuro daga cikin kabarin sa ya fito kamar yanda wato tsuro yake fitowa in aka yi ruwan sama mu nan yawanci ba ma ganin wannan amma kaga kamar a kasar Saudiya a kasar Makka da kasar Hijaz inda ba a cika ruwan sama ba wato zaka ga abun mamaki ruwa sau ɗaya za a yi ana yin ruwa kashi gari kawai sai kaga tsirrai sun fito mu nan zaka ga sai an dan yi ruwan sannan zaka ga tsirran suna fitarwa amma su a Makka ba a Makka da Madina Hijaz da kuma can Najd ana yin ruwa daga an yi ruwa yau kashi gari sai kaga tsirrai sun soma fitowa to wannan sai Allah ya sanya shi hanya ce da take nuni akan gaskiyar tashin alkiyama to tunda cewar kun ga wannan yana dawo da halitta bayan mutuwa to idan ya dawo da ku me zai faru gare ku sai ce thumma ilayhi turja'u sannan gare shi za a mayar da ku an kaddamar da bamirin cewa gare shi ne za a mayar da ku ba ga wani ba to wannan shi ma idan mutum yayi tunanin mutuwa yana gani kowa yana mutuwa in aka dauki ranka kana ganin naka dan uwanka za a dauke shi kana ganin sa ina ya tafi ina za a je da shi ko kai ne mutuwar ta zo ina za a kai ka to Allah ya baka amsa gare shi da Allah za a maida ku to naka kowa kana gani yana mutuwa yana tafiya ina yake tafiya ga Allah yake tafiya to tabbatar a cikin wannan ayar aka tabbatar da shikashikan imani guda biyu shine imani da Allah da kadaituwarsa da kuma imani da ranar lahira da tashi bayan mutuwa da komawa ya zuwa ga Allah a ranar lahira to sannan sai Allah ya biyar da wannan da karin bayani sosai na ita ranar lahira to idan an komar da ku zuwa ga Allah thumma ilayhi turja'un ne zai faru sai Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin wa yawma taqumu sa'atu yublisul mujrimun a ranar da sa'ar alkiyama take tsayuwa a ranar da sa'ar alkiyama take tsayuwa yublisul mujrimun mujrimai manyan masu yi Allah laifin shirka da ƙaryata manzanni yublis wato suna yankewar ƙauna daga samun dukkan wata rahama to ran da za a koma ya zuwa ga Allah shine yawma taqumu sa'a a ranar da sa'ar alkiyama za ta tashi to shine za a taso kowa a tafi wajen Allah a je ya zuwa ga hisabi to a wannan rana masu yi Allah laifi za su yanke kauna daga samun dukkan wata rahama wato ba su da kaunar samun rahama komai kankantar ta tunda dama sifar Allah ta rahama ta ar-rahim cuta kebanta ga muminai ne a ranar alkiyama mai rahama kebantacciya ga muminai a ranar tashin alkiyama al-iblas ma'anarsa al-ya'shu shadid asalin ma wato yankewar kauna mai tsanani asalin ma'anarta wato shine rashin motsi saboda shiga cikin halin tsanani wanda ya sanya ba ka da katabus ba ka kauna samun wata mafita kamar mutumin da an kama shi an sanya shi a cikin kurkuku kaga wani kaga wato wanda ya dade yana azabtar da maza yana barna a bayan kasa aka kama shi aka sa shi a cikin ankwa aka jefa shi a cikin wani rami wanda ko ta gaba yana zauna a cikin nan ba shi da wani tunanin cewa zai samu mafita daga cikin wannan ai babu zancen ya motsa nan ya motsa can sai dai kawai yayi gum yayi tagumi ya tsaya ya yanke kauna daga dukkan samun wata mafita to wannan shine ainihin iblis to wannan shine halin mujrimai a wannan rana kun ga yadda alqur'ani yake suranta mana halin tashin alkiyama masu yi ma Allah laifi waɗanda suka yi ma Allah laifi manyan mujrimai laifin shirka da laifin ƙaryata manzanni na Allah jalla wa ala to a wannan rana haka za su kasance an yi abinda yasa aka fassara mujrimai da masu shirka da Allah saboda ayar da za ta zo nan gaba walam takun ayar da za ta zo bayan wannan inda Allah ta'ala yake cewa walam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a saboda haka ishara ne ga masu shirka wato daga iblis din nan yublisu fi'lul mudari na iblis al-iblis shine yankewar kauna daga nan aka yi ishtikakin sunan iblis iblis daga iblis ne saboda shi iblis ya riga ya yanke kauna daga bai taba samun rahmar Allah ba kun san iblis malami ne masani ne ya sani sanin sa ya sanya shi ya san cewa ba zai taba samun rahmar Allah ba shi yasa aka sanya masa sunan iblis saboda ya gama yanke kauna daga rahmar Allah to ranar tashin alkiyama waɗanda suka yi ma Allah laifi da shirka haka za su zamanto halin su kamar halin iblis wanda ba sa kauna samun rahma Allah yace walam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a kuma ababanta wato masu ceto ba su kasance a gare su ba daga cikin iyayen gidu daga cikin abokan tarayyar da suka yi wato da suka bauta musu tare da Allah wa kanu bi shuraka'ihim kafiri kuma suka kasance kuma za su kuma sun kasance masu kafirta da wato shuraka'u din su da wato ababan tarayyar tasu wato sun kasance masu kafirta a gare su wannan uslubin ya zo da sigar fi'lul madi akan cewa har an yi wato ababa masu ceto ba su kasance a gare su ba daga cikin ababan tarayyar da suke tarayya da su da a cikin bauta da Allah kuma sun kasance wato har sun kasance ma masu kafirta da shuraka'u din nasu to wannan yana daga cikin uslubin alqur'ani da yake kawo hikayar abin da zai faru nan gaba asigar abin da har an riga an yi saboda a wajen ilimin Allah jalla wa ala abin da zai zo saboda tabbacin afkuwarsa kamar yanda Allah ya faɗa tabbatacce ne babu ko shakka a gare shi sai a bada labarin kamar har an yi ma wato har ma tashin alkiyamar ya zo an yi gashi nan ana suranta mushrikan suna zuwa wajen shuraka'u din su suna zuwa wajen iyayen gidin su da suka bauta ma ba Allah ba kan cewa to ku cece mu kamar yanda muka kasance a duniya muna muna neman ceton ku muna cewa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa ba ma bauta musu sai dai dan su kusantar da mu kusanci zuwa ga Allah to yanzu su zamanto sun yi muku ceton ma'anar ceto shine alfarma wato su ce saboda alfarmar mu a kyale su kada ai musu azaba wato in an zo za a kora su cikin wuta in an zo za a kora su cikin wuta ko sun zo za su shiga aljanna an hana su shiga sai su waiwayi shuraka'u su ce to yaya alfarmar ku fa muke nema ku muka rinka bauta ma to sai shuraka'u su ce to a kyale su shiga to ranar alkiyama babu wannan to kun ga wannan shi ma ruguza addinin shirka ne saboda asasin addinin shirka shine su mushrikai ba wai sun ƙaryata da Allah bane sun yadda da Allah amma suna ganin Allah ya fi ƙarfin aje gare shi gaba gadi dole sai an samu wasita dole sai an bi ta hanyar waɗansu wanda su ne za su kai su zuwa ga Allah shamakai waɗanda za su yi musu iso saboda haka suke bauta musu to Allah madaukakin sarki ya yi nafayi ya kore cetan waɗanda ake bauta ma ba Allah ba Allah ya tabbatar da ceto kamar yanda Allah ta'ala yake cewa wala yashfa'una illa liman irtada ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi kuma Allah ya ce man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi waye zai yi ceto a wajensa in ba da izinin sa ba cewa kenan ana yin ceto da izinin Allah da kuma ga wanda Allah ya yarda da shi to amma waɗanda yake ba su sami izinin ba sune waɗanda ake bauta ma ga Allah ake bauta ma ba Allah ba to Allah madaukakin sarki ya kora wannan ceto a gare su kuma ranar alkiyama launan wannan abin zai tabbata kamar yanda annabi Ibrahim yace ma mutanansa wa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'awakumun nar wa ma lakum min nasirin ranar alkiyama sashen ku za su kafurta da sashe kuma sashen ku za su rinka tsine ma sashe wato su masu bautar za su tsine ma gumakansu gumakan su ma za su tsine musu ma kuntum iyana ta'budun ba mu kuke bauta ma ba su barranta gare su su barranta daga gare su to wannan halin ranar alkiyama kenan to a cikin wannan akwai tabbatar mana da aqidar tashin alkiyama da yanda al'amarin zai kasance tsakanin waɗanda ake wato halin mushrikai a ranar alkiyama an kebance da bayyana halin mushrikai a nan wajen domin su ne suke inkarin tashin alkiyama domin wannan ya zamanto wa'id wannan ya zamanto abin tsoratarwa a gare su su bar addinin shirka su dawo zuwa ga addinin tauhidi shi yasa wato babu abin da ya ruguza addinin shirka irin sakon addinin musulunci a yau a bayan ƙasa babu addinin da yake tsaye akan tauhidi da taqririn ranar alkiyama a bisa sahihancinta in ba addinin musulunci ba kuma wannan saboda karfin hujjar da karfin hasken da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka addinin musulunci ya ruguza shirka ya zamanto cewar an yantar da tunanin mutane daga bautar wani Allah an ba ma mutane yanci wani bai bautar da su ba in ba Allah ba wanda ko ya zamanto bawan Allah to shine ya zamanto hakikanin mai yanci babu wani wanda ya sai ya juya kai ya tasarrufi da kai ko wata fikira ko wani aljani ko wata sura ko wani mutum ko wani shaydani ba wanda zai ba za ka zamanto bawan kowa ba sai dai ka zamanto bawan Allah kadai kai hatta ma abin da yake bautar da mutane na sha'anin wato kudi shi ma ba zai bautar da kai ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta'isa abdul dinar ta'isa abdul qamis tir wato da bawan dinari bawan dinari shi bawan silai da bawan sisi da bawan riga mutum ya zamanto bawan riga ba abin da ya dame shi irin kai ya ga goran rigar sa ta kare ya dauki lokaci mai tsawo yana guga dan dai ya fito wato a ce babu kamar sa to tir da wannan dan birni to musulunci ya zo ya yantar da kai daga wani abu ya bautar da kai ba Allah ba wannan abu ya bautar da kai ba Allah ba wanda ya fito tsaf-tsaf dan birninsa aka je sallah babu waje sai a ƙasa ya yi sujada ya kife ga Allah ya karya goran ya yi budu-budu da wannan to ya riga ya gama bautar riga ta zamanto ba ita ce yake bauta ma ba Allah yake bauta ma ubangijin riga to haka addinin musulunci yake yantar da mutum daga kananan shirka daga kananan shirka ballantana manyan shirka to sannan kuma ya rabbin abin da tashin alkiyama waye zai so a ranar alkiyama ya zamanto lokacin da yake tsammanin abin da yake zai tsirar da shi ya zo ya rasa shi kamar yanda Allah ta'ala ya ce walladina kafaru a amaluhum kasarabin biqi'a yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah 'indahu fawafahu hisaba wanda suka kafirta ayyukansu kamar kawalwainiya ne wanda mai kishirwa wato kawalwainiya a fako na ƙasa wanda yake babu wani waje wanda yake cikin tsananin kishi yake tsammanin ruwa ne har sai ya zo ba zai samu komai a wajen ba sai ya samu Allah ya cika masa hisabinsa wato lokacin da yake tsammanin ya tanadi wani abu sai ya zo ya ga babu komai balba abinda zai samu sai abinda Allah madaukakin sarki ya kiyaye na ayyukansa domin yayi masa hisabi ya tanadar masa na jaza'in da ya dace da shi to kaga wannan shine zai tsarkake ka ya tsarkake zuciyarka daga canface-canface kuma ya baka yanci kuma ya fuskantar da kai abin da yake shine hakika hakika shine kan cewa kana rayuwa anan ya zuwa ga ajali zaka mutu kuma in ka mutu wajen Allah za a mai da kai kuma Allah zai tayar da kai ya maka hisabi to sannan Allah madaukakin sarki yace
ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون
الله يقول ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرق أرانا دسائر القيامة تكيس أيوا أولنا الرانا سكير الربع أولنا الرانا وتسكير الربوة الربوة دبزا ساكها أيوا با فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات تو أما وأند سكي إيماني كما سكي أيكة أيكة نقرقري أيكة كاواوا فهم في روضة تو وأن ننسنا تكين دوسي يحبرون أنا نئم تاسو أنا فرنتا مسري وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أما وأند سكي كافرتا سكي كريتا دا آيو يمو ولقاء الآخرة دهت ورانا اللاهرة فأولئك في العذاب محضرون to waɗannan su ne waɗanda ake halarto su ake gurfanar da su a cikin azaba wannan an maimaita ambaton ranar tashin alkiyama domin dada tabbatar da aqidar imani da ranar lahira wanda ɗaya daga cikin maksudin wannan sura kenan tabbatar da imani da ranar lahira da kuma domin dada ƙara wato tsoratarwa akan sha'anin ranar lahira domin ranar lahira ita ce a bar tsoro ranar lahira abin tsoro ce wanda abin da yake faruwa a cikin ta abin da zai sanya razani ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya fadi abin da za a fuskanta na lokacin tashin alkiyama da cewa shine alfaza'ul akbar razani wanda yake mafi girma babu razani kamar sa la yahzunuhumul faza'ul akbar wato razani mafi girma ba zai sanya su bakin ciki ba to an maimaita domin tahwili domin tsoratarwa da sha'anin ranar lahira wato a ranar da tashin alkiyama za ta tashi to lokacin nan mutane za su rabu kashi biyu rabuwa ba bisa asasin ga ku nan wajen masu kudi ne kawai suke shiga VIP ne nan wajen kuma sauran gama garin mutane kun san yawanci duk in aka yi taro haka ake ko sai ai ga kofar VIP ga kofar yaku bayi in za a shiga jirgin sama ga kofar M first class ga kofar M darajatul diyafa M economy ka gani ana rarrabuwa to tashi ran tashin alkiyama wannan rarrabuwar ba haka take ba rarrabuwa ce tsakanin wato mu'minai da kafirai wamtazul yawma ayyuhal mujrimu ku ware a wannan rana ya ku mujrimai in aka ware ba za a sake haduwa ba haduwar da ba za a sake yin ta ba yayin da aka ware ɗan aljanna su tafi aljanna ɗan wuta su tafi wuta abinda yake asasin rarrabuwar shine imani da aiki salihi shine asasin shi yasa tun anan ya kamata mu tanadi abinda zai hada mu in kana so ka hadu da naka to ku hadu a cikin imani da ayyuka nagari walladina amanu wattaba'atum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kullum ri'in bima kasaba rahim wanda suka yi imani zuriyar su sabi su da imani zamu sadar da zuriyar su tare da su zamu sadar da zuriyar su tare da su kamar yanda Allah madaukakin sarki kuma yake fada a cewa zai shiga su a cikin aljanna wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim da duk wanda suka yi aiki nagari daga iyayen su da matan su da zuriyar su to abinda zai zamanto asasin a kasance tare imani da kyawawan ayyuka to su ku kafirai da dukkan sabanin launin su da dukkan irin salon kafircin su dukkanin su suna tare duk da yake za su shiga za su zamanto jama'a daban-daban da alamarsu fir'auna zai jagoranci mutanansa ya qudumu qaumahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar zai jagoranci mutanansa ranar alqiyama ya gangara da su cikin wutar jahannama haka zalika sha'irai mawaka wanda suka saba da yin musulunci zambo da izgili da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manyan sha'iran da suke kafirci sune kamar yanda aka ce imrul qais yana rike da rayar da tutar shu'ara ranar alkiyama to haka za su bi shi su ma su tafi zuwa wajen halaka haka masu ha'inci wanda suka shahara da ha'inci kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wanda yake maciyin amana ne yana da tuta da za a gane shi da ita to wannan bai sanya su sun wannan rarrabuwa ce a cikin wutar jahannama din amma rarrabuwar da Allah madaukakin sarki ya ambata anan shine rarrabuwa tsakanin mu'minai da kafirai ashabul yamin da ashabul shimal waɗanda Allah ya bayyana halin mu'minai yace fahum fi rawda suna cikin wato dausayi kun ga anan sai aka ba ambaci aljanna ba sai aka ce rawda aka ce rawda din kawai sabanin inda Allah ta'ala ya ce fi rawdatil janna a cikin dausayi na aljanna nan ba a fadi na aljannan ba kawai aka kirawo ta da rawda wanda ya nuna kan cewa ɗaya daga cikin sunayen aljanna shine rawda dausayi to kuma irin yanayin ta kenan wato idan kowane kun san yanzu irin wajen da ake nema wato mutum in ya rashin lafiya a kai shi ya farfado ya samu lafiya wajen rehabilitation wajen rehab za ka ga an yi waje ne wanda yake a waje kore da shukoki da ruwa yana kwarara wani yana fesowa daga ƙasa wani yana kwarara irin sifar dausayi din saboda abin da yake kawowa na sanyin idaniya da nutsuwar zuci da abin da zai sa wannan shine zai sa shi nan da nan ya warke to kaga wannan a cikin duniya kenan mutane sun yi idrakin kan cewa wannan mazdarin ni'ima ne to ballantana kuma Allah wanda yake shine mahaliccin to shi yasa sai Allah ya tanadi aljanna bai ce da wannan sifa wanda yake muna fahimtar abinda dausayi yake nufi shine ainihin wajen ni'ima to kuma sai Allah ya dada ƙara takidin wannan ni'imar ta dausayin da yace yuhbarun wato ana ni'imta su ana ba su al-hubur shine asrur wan ni'ma farin ciki da ni'ima wato ana ni'imta su ana faranta musu rai basan bakin ciki ba basan bacin rai ba basan tashin hankali ba basan si kash ko wani abu ba ba abinda suka sani wannan abinda duk ake da shi a nan duniya Allah ya tsarkake su daga shi to shi yasa Allah madaukakin sarki wannan kalmar fahum fi rawdatin yuhbarun ana wato ana ni'imta musu ana sa su su ni'imtu su zamanto cikin farin ciki ya nuna shine ainihin isa matuƙa wajen bayyana irin halin da 'yan aljanna za su kasance a ciki Allah ka sanya mu muna da rabo wa amma alladhina kafaru suka kafirai sai aka sifanta su da abin da suke da shi a nan wanda zai iya canzawa kamar yadda aka sifanta muminai da sifar aikinsu wanda duk wanda yake so ya shiga cikinsu zai iya shiga cikinsu ya yi imani ya aiki nagari ba a sifanta su ba da sifa wadda take ba yadda za ka yi kamar a ce ko larabawa ko a ce ko maza ko a ce mata domin ba za ka iya canza jinsinka ba za ka iya canza asalinka ba za ka iya canza abu wanda yake na asalin halittarka ba amma abin da yake na aikinka za ka iya canza shi wannan shine asalin shine matukar adalci ya zamanto cewar an bude maka hanyar a gaya maka wannan shine abin da zai kawo maka ni'ima saboda haka ba abin da zai hana ka ka samu wannan yana cikin makadirarka da kudirarka ka samu ta hanyar imani da aiki na gari abin da zai halakar da kai shi ma yana cikin makadirarka da ikonka ka gubuta daga gare shi shine aka bayyana sifarsu wanda suka kafirta wa amalladhina kafaru suka kafirta ma'ana suka yi inkari suka rufe gaske da ta bayyana a gare su wa kadzabu kuma suka ƙaryata da ayoyin Allah sune abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na wato hujjoji da ke cikin alkur'ani da mu'ujizoji wanda ya bayyana musu saboda banda alqur'ani ai annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa alqur'ani shine mafi girman mu'jizarsa ya zo da sauran ayoyi ya nuna musu wata ya tsage da suka ce a zo musu da aya an yi tafiyar isra'i tare da su tare da shi cikin dare ya zo suka tambaye shi ya sifanta musu baitul maqdis inda bai taba zuwa ba mala'ika jibril ya dauko baitul maqdis din yayi masa majigi ya rika bayyana musu ga kofar kaza tsakanin nan da nan nuni kaza ne kuma ya wajen dawowa har ayarun su wanda raqubun su ya bata akan hanya ya bayyana musu ga lokacin da wannan ayarin zai zo kuma ga abin da ya faru a gare su a wannan dare suka zo suka tabbatar duk sun ga waɗannan ayoyin amma suka karyata bugu da ƙari suka karyata da saduwar ranar lahira tare da sun yadda cewa za su mutu amma suka karyata cewa in san mutu za su koma zuwa ga Allah ne a sadu da shi a wata rayuwar ta ranar lahira to waɗanda suke da wannan sifa Allah ta'ala ya ce to su kam su ne waɗanda ake gurfanar da su a cikin azaba wato ake halarto da su cikin azaba ai za a koro su zuwa a cikin zuwa ga azaba kamar yadda Allah ta'ala ya ce a ƙarshen suratul zumar wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara haka za a kora su ya zuwa ga jahannam jama'a jama'a ma'anar jama'a jama'a ba wai na farko da na ƙarshe ba jama'a jama'a a gurgurdan irin ayyukansu ga jama'ar fir'auna da mabiyansa ga jama'ar ɗan ga jama'ar kafiran annabi nuhu ga jama'ar kafiran quraishi ga jama'ar maciya amana ga jama'ar waɗanda suka bi celebrity suka kafirce ma manzannin Allah duk su ma celebrity ba anan suka yi ta hababa da shi ba celebrity an ce ya zama American Idol ya zama Nigerian Idol shikenan mutum ya yi riga tasa mutum ya yi aski irin nasa mutum ya sa wando irin nasa mutum ya yi aƙida irin tasa a ce ai wani celebrity ai shi bai yadda ma shi baya shi ya ce sallah ƙauyenci ce to saboda haka shi ma sallah ƙauyenci ce ba zai ba to ranar alkiyama yana cikin jama'a haka za a tattara da su jama'a jama'a haka za a halartar da su cikin azaba to sai Allah madaukakin sarki yace
subhanallahi zinatun suna wa hina tusbihun وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون
الله يقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون to tsarki ya tabbata ga Allah fa dinnan littafri wato saboda wannan tana nuna akwai abinda aka rattaba akan sa to dan haka tsarki ya tabbata ga Allah hina tumsuna yayin da kuke shiga lokacin yamma da kuke yammaci wa hina tusbihun da kuma yayin da kuke wayar gari asuba take zuwa muku walahul hamd kuma yabo ya tabbata a gare shi dukkanin sa shi kadai fis samawat a cikin sammai wal ard da kuma a cikin ƙasa wa ashiyan da kuma lokacin wato duhun dare wa hina tuzhirun da kuma lokacin da kuke shiga garjin rana lokacin wato lokacin azhar yukhrijul hayya min al mayyit yana fitar da rayayye daga cikin matacce wa yukhrijul mayyita min al hayy yana fitar da matacce daga rayayye wa yuhyil arda ba'da mautiha kuma yana rayar da kasa bayan mutuwarta wa kadhalika tukhrajun to kamar haka ake fito da ku kamar haka za a fito da ku Allah ya tsarkake wannan Allah ne yake tsarkake kansa da kansa akan abin da ya gabata to tunda wato Allah madaukakin sarki yayi wannan ni'ima ga waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari ya sanya su a cikin rauda yuhbarun wanda ake ni'imta su to ku sarki ya tabbata ga Allah wato a yabe shi a tsarkake shi akan wannan ni'ima da yayi saboda haka tasbihi ne Allah yake makansa domin ya nuna mana mi masa tasbihi akan wannan ni'ima mu waɗanda muke imani sarki ya tabbata ga Allah wato a waɗannan lokuta an ambaci lokutan nan guda hudu a lokacin da kuke yammaca lokacin yamma wato shine daga zarar wato rana ta gota wahina tusbihun da kuma lokacin da rana take fitowa da kuma ashiyan lokacin duhun dare wahina tuzhirun da kuma lokacin garjin rana to ishara shine cewa duk lokacin da ake samun canjawar lokaci to ku kasance a cikin tasbihi ga Allah tare da tasbihi ga Allah ku kasance kuma kuna yabo a gare shi saboda me saboda yayi muku wannan alƙawari na zai ba ku aljanna da za a ni'imta ku dalili na farko kenan dalili na biyu saboda kamalar kudrarsa da ya cancanci a tsarkake shi daga dukkan tawaya da kuma ya cancanci a yabe shi saboda ya cancanci yabo saboda kyan ayyukansa da cikar sifofinsa shine abinda ya fada da yake nuna girman kudrarsa yukhrijul hayya minal mayyit yana fitar da matacce yana fitar da rayayye daga cikin matacce shine kamar yanda zaka ga dugon maniyi wanda idan ya taba rigarka sai dai ka wanke shi kana ganin sa kamar majina amma daga nan Allah yake fitar da mutum mai rai daga wannan dugon maniyi Allah yake fitar da mutum mai rai wanda in ba Allah ba zai iya yin wannan haka zalika kaga kwai gashi nan yau idan ka dauki kwannan in ka je sai kai wainar kwai mai dadi da shi har da albasa da tumatur a jiki ko ka dafa ka same shi da koran da wato farin da yana amma kuma wannan kwan wanda zaka lunkume shi shine kuma idan kaza ta zo ta hau kansa sai ka ga dan tsaki ya fito daga cikin sa kun banda Allah wa yake da wannan kudar watakila za a ce ai to ai ko kaza bata hau ba ana masu poultry suna incubator ko a sa shi daidai wajen abin nan a dumi to in babu kwan dumin ya haifar da dan tsakin mana ba dai sai ka je ka kawo kwan ba to kai ne kai kwan to sai ka zo ka sanya shi sai kuma ka ga daga wannan wanda yake kwan da yake matacce Allah ya fitar da rayayye daga rayayye kuma Allah ya fitar da matacce daga rayayye Allah ya fitar da matacce shine akasin wannan kana da rai shikenan Allah ya dauke ran shikenan ka zamanto matacce ko kuma daga abin da yake faruwa wanda yake matacce a ruhinsa da zuciyarsa Allah ya fitar da rayayye daga cikin sa kamar yadda Allah ya fitar da Ikrimah bin Abi Jahal daga Abu Jahal ya fitar da Khalid ibn al-Walid daga al-Walid ibn al-Mughira ya fitar da bintu Hindu bintu Utba daga wajen Utba bin Rabi'a Utba bin al-As da Amr ibn al-As Aisha ya musulunta da Abdullahi din ba da shi Asi ibn Wa'il ba Asi ibn Wa'il ya fitar da Amr ibn al-As daga cikin sa to wannan duk yana daga cikin abin da yake nuna kudrar Allah ba wanda yake da iko kan yayi wannan to shine Allah yayi makansa tasbihi akan wannan Allah yayi makansa tasbihi akan wannan cewa shine mai yin wannan domin babu wanda zai iya wannan in ba shi ba kuma kira ne kan mi tunani akan kudrar Allah akan wannan wanda in mun gani sai mu gode sai mu masa tasbihi wanda yake nuna girmama Allah ta hanyar tasbihi ne kuma yake nuna mana girman tasbihi domin shi kansa Allah yayi tasbihi yace fa subhanallah Allah yayi makansa tasbihi da kansa subhanallazi asra bi abdihi layla duk da yace mi tasbihi domin ibada ce wanda babu wani abu babu wata halitta wanda baya yi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu face yana tasbihi da godiya a gare shi to amma sai shi kansa yake yi shi yasa tasbihi ko an shiga aljanna ba a daina shi ko an shiga aljanna ba a daina shi da'awahum fiha subhanakallahumma abinda suke kira da shi a cikin aljanna shine subhanakallahumma sarki ya tabbata a gare ka ya Allah wanda ya nuna cewar tazmihi yana daga cikin ni'ima tunda aljanna babu komai sai ni'ima fa hum fi rawdatin yuhbarun inda ba sa tazmihi ni'imar su ta zamanto tawayayya to tazmihi ni'ima ne tazmihi ni'ima ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sunkuya a ruku ya rinka subhana rabbiyal azim kawai yake fada har tsawon da yayi na tsayuwar da ya karanta baqara da ali imran da nisa kawai cewa yake subhana rabbiyal azim izifi 10 da rabi ya sunkuya kawai na subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kai ka san akwai sirri a cikin tasbih akwai dan uwan mu dr muhammad ishaq kindo ajin su daya da malam abdul wahab a kulliyatul hadith dan burkina faso ne PhD din sa yayi ne akan at-tasbih digirin sa na uku akan tasbihi ne to kuma saboda haka bayan cewa tasbihi Allah yayi wata fassarar da ake ma wannan fa subhanallahi shine masdari ne da ma'anar amr ai fasabbihullaha hina tumsuna wa hina tusbihu ku yi tasbihi ga Allah lokacin da kuke yammatuwa da lokacin da kuke wayar gari to kuma daga nan ne waɗansu malamai kamar yadda aka rawaito daga Ibn Abbas cewa wannan ayar ta nuna lokutan salawatul khams fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun tumsuna da kuke yammatuwa lokacin sallar al-asr kenan wa tusbihun lokacin sallar asuba wa ashiyan lokacin magriba da lokacin isha wa hina tuzhirun lokacin sallar azhar saboda haka as-salawatul khams sun bayyana kuma shi yasa ake kiran ita kanta sallah tasbihi ake ce mata subhatul duha kamar yanda yazo a cikin hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan yin tasbihi tare da godiya innan da tazo tunda an ambaci tasbihi ga Allah kuma aka ce walahul hamd tare da wannan yabo ya tabbata a gare shi ka hada tasbihin da tahmidi da godiya shine ko kace subhanallah walhamdulillah ko kuma kace subhanallahi wa bihamdihi wanda shine afdalul kalam an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wani zance ne yafi yace abinda Allah ya zabe shi ga mala'ikunsa shine subhanallahi wa bihamdihi su abinda kawai suka sani kenan kamar yanda ake mana ilhaman numfashi mi ta numfashi to haka su tasbihi yake a wajen su kuma tasbihun su shine subhanallahi wa bihamdihi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdi lam yati ahadun yawmal qiyama bi afdala mimma jaa bihi illa man qala mithla dhalika aw akthar duk wanda yace subhanallahi wa bihamdihi da safi da yamma 100 marra afwan a larabcin ban ambaci 100 marra ba sau 100 yace subhanallahi wa bihamdihi da safi sau 100 da yamma ma yace subhanallahi wa bihamdihi sau 100 to ranar alkiyama babu wanda zai zo da abin da yafi falala na abin da yazo da shi sai wanda ya fadi kwatankwacin nasa ko kuma wanda ya fadi abin da yafi nasa yawa
za a iya karawa
wannan hadisin ishara ne ga cewa za a iya karawa wato amma dai a kallan sa kai sau 100 kuma ka gani subhanallahi wa bihamdihi sau 100 minti 3 ka gama minti 3 ka gama amma kaga sai ka zauna kai ta kallon Facebook awa daya kai ta kallon status wal iyad billah to sannan Allah jalla wa ala a cikin nan yace Allah yana rayar da kasa bayan mutuwarta kun ga wannan yana daya daga cikin abin da yake bayyana kudrar Allah da kadaituwarsa da girma ba abin da yake rayar da kasa bayan mutuwarta in ba Allah ba abin da yake rayar da kasa bayan mutuwarta in ba Allah ba yanzu inda ake da dadudduka din nan yanzu wane ne zai iya yin daji kamar kurmi shukar dan adam za ta iya yin wannan ai kaga an yi kokari yanzu kaga tun lokacin Sa'udu Bako in kana tafiya ka zaure ba za ku ga irin bishoyin turare din nan da aka yi ba dan maganin zuwan hamada ana ta tinkaho kan cewa an yi wannan an kasa dorewa ai aiki ne kyakkyawa amma kaga an iya gina kurmi da wannan wa zai iya kurmi in ba Allah ba ballantana Amazon forest na Brazil wanda babu kamar sa waye zai iya wannan in ba Allah ba majalisar dinki duniya da za ta tara karfin ta gabaki daya the World Bank, the IMF su tattaro kudin dukkan bankuna gabaki daya kan cewar sai an rayar da kasa bayan mutuwarta ba za a iya ba saboda haka wannan ya cancanci a ga girman Allah don wannan ai masa tasbihi da tahmidi wa yuhyi al-ardh ba'da mawtiha babu mai yin wannan in ba shi ba to sannan kuma a cikin wannan sai ya ce wa kadhalika tukhraju kamar haka haka za a fitar da ku abinda baka gani ba a kasa ai ruwa sai kaga ya fito ba kai ka shuka ba ba kai ka ajiye ba to haka zalika rayuka inda kake takawa wata kila kana taka ran wani ne wanda yake asalin a karshen wato kwayar da take a tsatsansa a jelarsa a kashin gadan bayan sa na can karshe wanda shine kasa ba ta ci yana nan amma baka san shi ba kai ka ajiye shi ba wanda aka binne su a waje shekaru aru'ar ajiyar Allah Allah ya sani Allah ya san ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz abinda kasa take tawaya da gare shi Allah ya sani kuma ma ba wannan ba kawai yana da littafi da aka kiyaye shi to idan aka yi ruwan sama waɗannan abubuwa suke fitowa to haka idan aka yi ruwan arwa haka nan za a fito da mu shi yasa ya ce wa kadhalika tukhraju to sannan sai Allah ya so mu gaya mana ayoyin sa waɗanda suke nuni akan tauhidin sa wanda babu wani waje a cikin alqur'ani da aka jera ayoyin Allah aka rinka wa min ayatihi in ba nan wajen ba to in Allah ya kai mu gobe nan zamu tashi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am tambayarsa shine da na ambaci ul siru fil ardi fanzuru kaifa bada al khalq thumma allah yunshi'u nash'ata al akhirah a cikin sharhi nayi ishara da cewar nan ayar ta ce Allah shine yake farar halitta a suratul ankabut Allah shine ya fari halitta kamar yanda yace a wannan ayar ce ne ku yi tafiya a bayan kasa ku duba ku gani yaya Allah ya fari halitta sannan kuma Allah yana farar yana samar da wata halittar wani tashin halitta a bayan wannan wato in kuka yi tafiya a bayan kasa za ku ga yanda farkon halitta ya kasance shine ma'anar wato yaya Allah ya fari halitta za ku gani in a cikin tafiya da za ku yi a bayan kasa kuma kaga abinda waɗannan kafirai da suke National Geography suka tsare mana hanyar in baka yi tafiya ba in za ka tsaya ka duba channel ɗinsu ka ga irin yadda suke kawo halittun Allah sai ya zamanto kamar ka yi tafiyan ne sai dai su ba sa fanzuru kaifa bada al khalq kai ne za ka yi wannan ka duba wannan nazar ɗin kai musulmi kai ne za ka yi domin wannan yana buƙatar i'malul fikr aiki da hankali kai tunani kai izina ka duba kace ma khalaqallahu zalika illa bil haqq Allah bai halicci wannan ba sai da gaskiya rabbana ma khalaqta hadha batila Allah baka halicci wannan ba dan wasa ba dan gaskiya ba to wannan shine abinda ayar take nufi wato tafiya a bayan kasa za ta sanya ka kaga yaya Allah ya fara halitta gobe sai ayi bayani insha Allah نعم لوكتي يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وفقنا للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا وجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا وجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا أكوي وان باون الله وان دا يبت تنران الزابي سننسى أحمد موسى Ahmad Qarayi muna roƙon Allah madaukakin sarki ka dawo da shi zuwa ga ƴan uwansa Allah ka kasance tare da shi a duk inda yake Allah ka kare shi da kariyarka Allah ka tsare shi da tsarinka Allah ka sada shi da iyalansa da ƴan uwansa Allah ka kare mu gabaki daya ka amintar da mu Allah waɗanda suke yada barna a cikin wannan ƙasa muna roƙonka Allah kai mana maganin su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.